This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 19:41, 49.69, da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radion amfani. Da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da lalle kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Juma'a 30 ga watan Oktoba shekara ta 2015. Sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ga kanun labarai.
‘Yan Najeriya da suke cikin wahalar shekaru shida na rikicin yankin ko kuma yakin Boko Haram da kuma rundunar sojoji ke yi sun fara samun taimako na jin kai daga kungiyoyin agaji na duniya. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana cewa an sami ma'aikatanta ko kuma an saki ma'aikatanta na kwantar da tarzoma guda 20 da 'yan tawayen kudancin Sudan suka kama. Amurka ta ce zaman tattaunawar yau Juma'a tsakanin kasashen duniya game da Siriya sharar fage ne na makomar kasar ba tare da shugabanta Bashar al-Assad ba.
Allah kyauta.
Kafin a sake dawowa ga walwala a kasar mu ta Najeriya, dole ne sai an ƙara shiga wani dan matsanancin hali, kuma alama duka tana nunawa. Mun karbi rahoton wasu masana.
Gwamnan jihar Bauchi barista Abdullahi Abubakar bayan taron da kungiyar gwamnoni na jam'iyyar APC suka gudanar a dajin Yankari. Fulani makiyaya fiye da metan ne suka bayyana gaban kwamitin da ke aikin maida musu shanu fiye da 1,000 da jami'an tsaro suka gano daga hannun barayin shanu. Sannan sanin yau Juma'a ce Jummai Ali tana tafi da shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. ‘Yan Najeriya da suke cikin wahalar shekaru shida na rikicin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da rundunar sojojin Najeriya ke yi sun fara samun taimakon jin ƙai daga ƙasashe ko kuma ƙungiyoyin agaji na duniya. Wasu tsare-tsaren agaji guda biyu sun ƙuduri aniyar agazawa ƙananan yara da rikicin ya farraka su da maganar karatunsu, sai kuma matan da rikicin ya maida zawarawa. Shiri ɗaya zai maida hankali ne akan makarantun wucin gadi sama da 300 a jihohin Bauchi da Gombe da Adamawa don ci gaba da karantar da yaran da rikicin Boko Haram ya raba da karatun nasu. Wata ƙungiya mai zaman kanta a nan Washington DC mai suna Creative Associates International za ta jagoranci wannan aiki tare da tallafin kuɗi daga hukumar Amurka ta raya ƙasashe masu tasowa. Ayyukansu za su dogara ne da tallafin shugabannin al'umma kamar yadda suka faɗa, wanda za su nema a ƙasar don ba da gudunmuwar wuraren da yake da tsaro don gudanar da koyarwar, kamar yadda daraktar ilimin yankuna masu rikici ta ƙungiyar Ellen St. George ta bayyana. Kimanin yara miliyan ɗaya ne rikicin Boko Haram ya raba da hanyar samun ilimi a dalilin hare-haren ta'addanci a yankunan, kamar yadda ƙungiyar mai zaman kanta ta bayyana.
Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewa an saki ma'aikatanta na kwantar da tarzoma su 20 da 'yan tawayen kudancin Sudan suka kama, amma har yanzu suna ci gaba da garkuwa da mutane 12 waɗanda suke wa Majalisar Aikin Kwangila. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric ya ce an kama ma'aikatan kwantar da tarzoman ne a ranar Litinin lokacin da suke raka tawagar da ke ɗauke da man fetur a daidai tekun Nilu. An tare taragun ne da ke ɗauke da man na akan hanyar sa zuwa arewacin birnin Malakal, inda ɗaruruwan 'yan tawaye ɗauke da makamai suka tare hanya, suka sace man da ke cikinsa, sannan suka yi garkuwa da ma'aikata. Mr. Dujarric ya ce a halin yanzu sun kwashe ma'aikatan su 20 a jirgi mai saukar ungulu daga birnin Kaka zuwa Malakal a jiya Alhamis, amma ma'aikatan wato kwantiragin su guda 12 ana ci gaba da garkuwa da su. Tawagar wanzar da zaman lafiyar ta damu matuƙa da rashin sako ma'aikatan taragan. Taragan man da shi kansa taragan ba a dawo da shi ba balle kayan ayyukansa. Kakakin ya yi kira ga shugaban 'yan tawayen Sudan ta Kudu Riek Machar da ya mutunta Majalisar Ɗinkin Duniya ta wajen ganin an sako waɗannan mutane cike da ƙoshin lafiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Amurka ta ce tana amfani ko za ta yi amfani da zaman yau Juma'a na tattaunawar duniya kan Syria a matsayin share fage game da kasar ba tare da shugabanta Bashar al-Assad ba. Waɗanda za su tattaru a Vienna don zaman tattaunawar za su hada ko kuma sun kai kasashe 15 ciki har da kasar Iran da Rasha, manyan kawayen Syria da suke da alakar soji da nufin agazawa tabbatuwar gurguwar gwamnatin ta al-Assad. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Kabi ya faɗa a jiya Alhamis cewa abinda tattaunawar ta Vienna za ta maida hankali shine yadda siyasa za ta zama mafitar rikicin kasar ta Syria. Ya ce taswirar gwamnatin da za ta yi tsinkaye kuma ta zama akan duraren mulki ba tare da al-Assad ba shine babban burin wannan taro, in ji Kabi. Wannan abu ba ma sai ba cikin sauki zai samu ba, domin Saudiya da Turkiya ba su da burin da ya wuce sun nemi cewa al-Assad ya sauka sabanin ra'ayin Iran da Rasha. Kakakin ya kara da cewa ba wata maganar da ya kamata da ta maganar daidaituwar Syria a siyasance ba tare da an hada da kasar Iran ba. Yan majalisun Amurka dai sun tabbatar ko kuma suna ta tababar yadda Iran da Rasha za su tabuka wata rawar a zo a gani a wannan tattaunawa.
Ofishin Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa muryar Amurka cewa hukumar kula da haƙƙin bil'adama ta majalisar yana tattaunawa da Koriya ta Arewa game da yiwuwar kai ziyara a birnin Pyongyang, wanda ake saran manyan jami'an kare 'yancin bil'adama ne za su kai ziyarar. Wadda wannan ce ziyarar da za ta zama ta farko ga Majalisar Dinkin Duniya don samun ganewa idanunta yadda haƙƙin na ɗan adam yake gudana a ƙasar. Ziyarar da tuni a baya Majalisar Dinkin Duniya ta nemi da ta kai ƙasar, amma kuma gwamnatin ƙasar mai bin tafarkin kwaminisanci ta ƙi amincewa. Wani jami'in ofishin kula da 'yancin bil'adam na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Su-yong shi ne mai gayyatar ga kwamishinan Majalisar Dinkin Duniya kan 'yancin bil'adam Zeid Ra'ud Al-Hussein. Gayyatar ta zo ne lokacin da aka yi babban taron Majalisar Dinkin Duniya na kwanan nan a birnin New York da ta nan Amurka. Sai dai jami'in ya ce za su bayyana sharuɗan ziyarar yanzu ba. Pyongyang dai na yawan musanta zargin da duniya ke mata cewa tana take haƙƙin bil'adama cikin ƙasarta, musamman a ƙoƙarin ƙasar da ake cewa tana neman ta take duk wani yunƙurin kauda mulkin kwaminisanci don maye shi da salon mulkin demokradiyya.
Jami'an tsaron Isra'ila sun bindige Falastinawa guda biyu har lahira, ciki har da ɗaya da ya ƙoƙari ko kuma ya soki wani soja da wuƙa. Hari na baya-bayan nan a jerin rikicin Yahuda da Falastinawa da ya raba kansu a birnin Hebron da ke gabar yammacin kogin Jordan. A yayin da yawan zanga-zanga da hare-hare a birnin Kudus suka lafa, fargaba ta ƙaru a birnin Hebron, wanda hakan kusan kullum yake haifar da tahomgamar matasa da sojojin Isra'ila. Sojojin da ke ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiyar da ya shafi fiye da shekaru 10 a birnin na gabar yammacin kogin tare da Yahudawa 'yan share wuri zauna.
Labaran duniya kenan, gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Madalla, gwamnonin jihohi da suke karkashin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun yi gargaɗin cewa jama'a su sani cewa akwai ƙarin matsuwa ta fuskar tattalin arziki kamin al'amura su daidaita a ƙasar. Duk da gwamnonin sun jinjina matakan da gwamnatin tarayya take ɗauka na magance matsalolin tsaro, kamar dai yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana.
Shugaban kungiyar gwamnonin APC din Mr. Richard Okoracha ya ce muna farin ciki da halayen bangaren shari'a da ta nuna game da batun jihohin Rivers da Akwa Ibom da kuma jihar Taraba, domin shi ne abinda jama'a suke sa ran gani. Bugu da ƙari ya ce batun zaben da za a gudanar a jihohin Kogi da Bayelsa an samar da 'yan takara na gari wanda za su cire kitse a wuta a lokacin zaben. Shugaban kungiyar gwamnonin ya ce sun amince da kuma jinjina ma shugaban Najeriya. Shugaban kungiyar gwamnonin ya ce sun amince da kuma jinjina ma shugaban Najeriya a fafutukan da yake yi na shawo kan matsalar tsaro. Mai masaukin baki gwamnan jihar Bauchi, Barista Muhammad Abdullahi Abubakar, ya yi tsokaci ne dangane da halin da tattalin arzikin ƙasa ke ciki da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin a farfaɗo da shi.
kafin a sake dawowa ga walwala a kasar mu ta Najeriya dole ne sai an ƙara shiga wani dan matsanancin hali kuma alama duka tana nunawa mun karbi rahoton wasu masana bisa farfado da tattalin arzikin jihohin da ke karkashin jam'iyyar APC wanda nima yau a jawabi na da nayi abinda nayi tsokaci akai kenan ko wani jawo hankalin yan uwana gwamnati akan bukatar da ke da akwai na dawowa cikin gida mu duba hanyoyin da za a yi mu inganta kudaden shiga na cikin gida misali a jihar Bauchi tun kafin a rantsar da ni na tura ɗaya daga cikin mataimakana ya tafi jihar Lagos ya je zauna da hukumomin karɓar haraji na jihar Lagos suka yi ni suka nuna mar haddafi mafamai suka kuma ba shi takardu da ma waɗansu daga ciki a na'urorin na'ura mai kwakwalwa ya dawo mana da su na sake tura shi jihar Kano wanda su ne jihohin da suka yi fice wajen tara kuɗin shiga a Najeriya nan.
Gwamnoni goma ne suka halarci wajen taron yayin da sauran suka aiko da mataimakansu. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga dajin shakatawa na Yankari a jihar Bauchi.
Fulani makiyaya fiye da su metan da 50 da barayi suka sace wa shanu daga jihohi goma na arewacin Najeriya ne suka bayyana gaban kwamitin da gwamnatin jihar Kano ta kafa da ke aikin mayar musu da shanu sama da 1,000 da jaman tsaro suka kwace daga hannun barayi kimanin makonni biyu da suka shude. Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto dangane da wannan batu.
A tantancewar da muka yi akwai mutane mutum 68 da muka tantance su daga jihar Kaduna, akwai mutum 48 daga jihar Katsina, akwai mutum 11 daga jihar Jigawa, akwai mutum 3 daga jihar Bauchi, akwai mutum 1 daga Sokoto, akwai mutum 10 daga Zamfara, akwai mutum 4 daga jihar Niger, akwai 2 ma daga jihar Adamawa, akwai mutum 1 daga jihar Plateau. Wa'annan duk mun tantance su, amma mun dau abun ne wato hawa biyu wajen raban su wa'annan shanu don kar abun ya cakuɗe, saboda adadin mutanen da muka tantance yan jihar Kano mutum 103 kuma muka tabbatar da cewa shanun su sa iya kasancewa daga wayannan shanu da aka samu, saboda bayanan da suka baya sun nuna cewar a wannan tsakanin da aka samu dabbobin a wannan tsakanin aka sace musu dabbobin su. Akwai kuma mutum 148 sune wanda suka fito daga wayannan makotan jihohin mu guda 9 da na lissafa.
Honorable Murtala Silangaro kenan shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Kano ta dorawa alhakin mayar da shanun da jami'an tsaro suka sami nasarar kwacewa daga hannun barayi a wasu sassan jihar Kano kwanakin baya. Haka kuma shugaban kwamitin ya bayyana adadin shanun da jami'an tsaron suka danka a hannun kwamitin nasa ya zuwa yanzu.
Abinda gwamnatin jihar Kano da rundunar a 'yan sanda haɗin gwiwa da jami'an tsaro duka sojoji da SSS suka yi mana handun oba na dabbobi a rubuce 818. A yau kwana uku da suka gabata rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta samu nasarar samo wasu dabbobin a hannun barayi 228.
Wannan batu na satar shanu a hannun Fulani makiyaya na ɗaya daga cikin sabbin matsaloli da suka kunno kai a lardin Arewa. Har ma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ke cewa gwamnonin na Arewa na haɗa ƙarfe da ƙarfe domin su yaƙi wannan annoba.
Gwamnonin shiyarmu ta Northwest ka san satar shanu ta yi yawa a wannan shiya tamu. Mun duba wannan al'amari, mun ga gwamnatin tarayya akwai sojoji, akwai police, akwai SSS wanda muke aiki da su. A yanzu haka kuma an shiga dajuka sosai da sosai a wajen Zamfara din nan da wajen Kaduna da bangaren Katsina. An kama irin waɗannan masu sata shanu, kuma masu shanu an mai masa da shanu su. To mun ci gaba da wannan sai mun tabbatar da cewa wato wannan annoba da ta faɗo wa masu kiwon shanu mun riga mun kaudaita.
Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan gwamnan jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Mahmud Kori ana tare sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
A nan Maiduguri mutane about mutum 50 ne a nan Maiduguri, amma a ƙasa gaba daya sun fi haka. Amma abin da ya sa muka zo Maiduguri shine saboda mu tabbatar da cewa mun nuna ma waɗannan sojoji cewa muna tare da su.
The Voice of America, VOA. kuma da yake tabbatar da wannan lamarin babban komandan soji mai kula da rundunar aiki da cikawa da ke yankin Mobi wato 28 Task Force Brigade Brigadier General Vio Ezegu yace sojojin su ne ma suka samu nasarar tabke rukunar bakin waken.
Murya ta farko ta Air Vice Marshal Sadiq Baba Abubakar babban hafsan mayakan sama na Najeriya. Za ku saurari waɗannan rahotanni duka biyu cikin shirinmu na hantsi. Ana tare da sashin Hausa na Murya Amerika daga nan Washington DC. Ga jimali da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu.
Wannan babban abun murna ne kuma ina so yin amfani da wannan yima ƴan Najeriya barka da wannan gagarumin cigaba da muka samu.
Dr. Ado Muhammad kenan director hukumar lafiya matakin farko na Najeriya bayan da Dr. Margaret Chan babbar director kungiyar lafiya ta duniya wadda Dr. Matashido Rebecca Moiti ta wakilce ta wajen miƙawa shugaba Muhammadu Buhari takatar fitar da sunan Najeriya daga cikin ƙasashen da ke fama da annobar cutar shan inna. Wannan labari mai faranta rai za mu fara dubawa kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ranar Asabar 24 ga watan Oktoba shekara ta 2015 Najeriya ta yi rawar gani ko kuma ta shiga tarihi. Domin a ranar ce kungiyar lafiya ta duniya ta fidda sunan Najeriya daga cikin ƙasashen da ke fama da annobar ciwon shan inna. Najeriya wadda a shekara ta 2012 take zama ƙasar da ke da fiye da rabin masu fama da ciwon shan inna a duk faɗin duniya. A saboda haka Najeriya ta yi rawar gani ta yi abin yabawa wajen yaƙi da ciwon shan inna. Shekaru 18 Najeriya ta yi tana wannan yaƙi. Kuma yanzu watanni 12 kenan da ba a ba da rahoton wani ya kamu da ciwon shan inna a Najeriya ba. Dr. Mashidiso Rebecca Moiti ita ta wakilci Dr. Margaret Chan babbar director kungiyar lafiya ta duniya. Dr. Chan ta yi kira ga Najeriya da ci gaba da yunkurin da take yi da ya sa har aka fitar da sunanta daga cikin ƙasashen da ke fama da annobar ciwon shan inna. Dr. Chan ta yi wannan kiran ne bayan da ta miƙa wa shugaba Muhammadu Buhari takardar fitar da sunan Najeriya daga ƙasashen da suke fama da ciwon polio. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce Najeriya ba za ta yi wasa da ci gaba da yaƙin kawar da cutar ba har sai an kawar da ciwon shan inna kwata-kwata daga Najeriya. Ya ce gwamnatin tarayya za ta ɗauki yaƙin da ciwon shan inna a zaman na gaggawa har sai an kawar da ciwon kwata-kwata daga Najeriya. Dr. Ado Muhammad, Daraktan Hukumar Lafiya Matakin Farko, yana fadar shugaban Najeriya a lokacin da Dr. Margaret Chan ɗin wadda Dr. Mashidiso Rebecca Moiti ta wakilta ta miƙawa shugaba Muhammadu Buhari wannan takarda. Ga kuma bayanin da ya wa wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya.
To alhamdulillah yau dai watan babban daraktan general na hukumar kiwon lafiya na duniya WHO ta zo Najeriya ta bamu shugaban kasa takardar cire Najeriya daga kasashe masu yaduwar cutar shan inna na kullun da kullun. To wannan babban labari ne mana kuma abin farin ciki ne tunda in ka duba wajen shekaru 18 kenan da aka fara wannan yaki yaranmu suna ta kamuwa da cutar shan inna kuma suna ta nakasa. Daga lokacin zuwa yanzu in aka kirga za ka cewa yara sun kai wajen 20,000 da suka kamu da cutar da suka nakasa daga cutar shan inna. To sai aka tashi da kokari da goyen bayan ku da kuma nasarakuna da kuma iyayen kasa da kuma malamai sai aka tashi yanzu dai watanni 17-15 kenan wanda babu yaro ko yarinya da ya kamu da cutar shan inna. To wannan dai alhamdulillah kuma abin da ya kamata kai muna so mu ci gaba da samun watan kar kuma wani yaro ya kamu da cutar shan inna. Kuma in dai za a yi wannan dole sai ya zama cewa mu samu goyen bayan kowa da kowa, mu samu goyen bayan gwamnoni da kananan hukumomi da kuma za mu ci gaba da watan rigakafin da muke ta yi, watan gagaruman rigakafin da muke yi na zuwa gida zuwa gida, za mu ci gaba da wannan.
Dr. Ado, hakan baya nuna za ku tsagaita rigakafi ko daukar matakan kare wannan nasarar kenan?
In ka duba dakatar da cutar daban ne daga cutar ta bar bayan ƙasa gaba daya. Akwai bambanci da dakatar da cutar da cewa yaro ko yarinya ba samu da cutar shin da ba harin kasan watan mun dakatar da cutar kenan. To amma mu abin da muke so, muna so cutar gaba daya ta bar bayan kasan Najeriya, watan ko Ebola ko a wajen da ti babu. To abin da muke so kenan. To kuma in muna so kafin a tabbatar da wannan, za ta duban mu nan da shekaru biyu a ga cewa wani yaro zai kamu ko kuma za gani Ebola ko kuma za gani da ti. To abin da muke kenan yanzu, mu ma hukumar kiwon lafiya ta matakin farko muna zuwa mu je Ebola mu dan dauki dati mu duba ko akwai, in akwai za mu rigakafin wajen gaba duk yara da ke wajen, za mu yi musu rigakafi. Muna son gaba daya a zama cewa Najeriya babu cutar ko a ƙasa ko a dati. So haka nan wannan babban abin murna ne, kuma ina so yin amfani da wannan yima ƴan Najeriya barka da wannan gagarumin ci gaba da muka samu. A duk duniya yanzu magana Najeriya yake akan wannan ci gaba da muka samu, kuma kasashe da basu samu wannan gagarumin ci gaba sun yi mana sun mutu mana wasiku, kaman Afghanistan da Pakistan suna so su ga su zo su ga yanda muka yi wannan. Ita kuma babban daraktan WHO da ta yi hadu da shugaban kasa ta gaya ma shugaban kasa cewa Pakistan da Afghanistan suna so su zo su ga yanda muka yi. To kuma mu mun gaya musu za mu taimaka musu suma don su masu samu wani babban gagarumin ci gaba na kaudace shan daga kasar su yadda muka kaudace daga Najeriya.
Shekaru 18 suka yi cikin wannan yaƙi da shan inna a Najeriya, har aka kai ga wannan matsayin. A takaice, wace bita za ka yi wa masu sauraron mu kan kalubalen da kuka fuskanta a tsawon waɗannan shekaru?
To cikin wannan shekaru 18 da suka wuce, akwai lokacin da waɗansu jihohi gaba ɗaya suka ce su ba su yi da rigakafi ba. Waɗansu jihohi kuma suka ce ana amfani da rigakafi ne don a rage aihuwa. Akwai lokacin da kuma ma'aikatan kiwon lafiya an aka kashe su wajen shekaru biyu suka wuce kenan. A cikin rana ɗaya aka kashe mana ma'aikata guda 13 a Kano, wace gari kuma aka kashe guda 6 a Maiduguri. Banda wannan kuma a cikin wannan aikin akwai mun rasa rayuka ma'aikatan kiwon lafiya da kuma wanda suke taimaka aiki da kuma ƴan jaridu sun rasa rayuka. So kaga akwai abubuwa fadi a tashi da suka faru a cikin shekaru 18. Amma dai mu kai yanzu dai jin daɗin mu shine duk wannan matsalar da muka samu cikin shekaru 18 suka wuce bai ji abin zaba. Tunda yau dai alhamdulillah an cire Najeriya daga kasashe masu cutar sha'ina, kuma babu ƴaƴan mu da suka kamu da cutar sha'ina ko suka nakasa da cutar sha'ina cikin watanni 15 hudu zuwa 15 suka wuce. Kuma in Allah ya yarda za mu tabbatar cewa babu yaro ko yarinya da za ta kamu da cutar sha'ina har abada. Kuma ba za mu sake yarda wani ya dauko mana cutar sha'ina ya shigo da shi wannan kasar ba. Sai yasa na ce yanzu duk wanda yaro in dai bai kai shekara 5 ba in zai shigo wannan kasar ko ta airport ko ta hanyar kafa wata land border kenan, in dai yana zuwa daga wajen kasashe ne da muka san suna da shan China dole za mu musu rigakafi. Kaga wannan yana da amfani yanzu kuma wannan kawo da shi, tunda babu yanda za a yi alazaimu yanzu su je Saudi Arabia wani ya ce su gude baki a samu su rigakafin shan China. Duk wanda yayi za mu ci mace mai daba, tunda kasar mu ba ta da shan China mun kawo da ita.
Wannan ya nuna kun tanadi jami'an rigakafi kenan akan iyakokin kasar nan?
Mun sa jami'an mu a iyakokin kasa duk inda akwai border tsakanin Najeriya da kamar duk wajen su Maiduguri, Najeriya da Chad, Najeriya da Cameroon, Najeriya da Niger, Najeriya da Benin Republic, you know, duk mun sa ma'aikatan kiwon lafiya nan wanda duk yaro wanda ko yarinya da za su shigo in dai ba su wuce shekara 5 ba za mu su rigakafi. Daya dai ba mu son wani ya zo ce an dauki cutar sha'ina an kai wani ba mu da cutar sha'ina, amma kasan mutane sai sa yaran mu za su fita mu ce ayi musu, wanda kuma zai shigo sai mu ce ayi masa. To hanyar nan ne kawai za mu tabbatar cewa mun kau da cutar gaba daya daga bayan kasa har abada.
Kun san polio abai da jo bare ala kana ne kiruku yara mama Allah ubangi kalaba mu da ciwon polio. Kaza Afrika ana wadi Nigeria ni jihar Sule su suke da ciwon polio. Waye alamun a kira kai ku ba da ɗayan ku ga likita. An ɗauko ai likitoci masu yin aikin gana polio. Gari gari yawo suke karkara ma ji yawo suke suna maganin gana polio. Kowaye yalan muke kira ku ba da ɗayan ku ga likita domin dandare ya kai.
Haka ne Malam Sule. Yanzu sauran kasashen Pakistan da Afghanistan su ne suke fama da matsalar ciwon shan inna a kasashensu. Kuma kungiyar lafiya ta duniya ta ba su tabbacin taimakawa yunkurin da suke yi na kawar da cutar daga kasashensu. Masu sauraro, muna fatan za ka gafarce mu a saboda kurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. A tuna fa, lafiya ita ce uwar jiki.
To a gaida malamai, a halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Yan Najeriya da suke cikin wahalar shekaru shida da rikicin yakin Boko Haram da rundunar sojojin Najeriya ya farraka sun fara samun taimakon agaji daga kungiyoyin duniya. Wasu tsare-tsare guda biyu sun kuduri aniyar agaza wa kananan yara da rikicin ya farraka su kuma ya raba da karatunsu, sai kuma matan da rikicin ya maida zawarawa. Shiri ɗaya zai yi aiki a makarantun wucin gadi sama da guda 300 a jihohin Gombe, Bauchi da Adamawa don ci gaba da karatun yaran da rikicin na Boko Haram ya hana karatu. Wata kungiya mai zaman kanta a Washington mai suna Creative Associates International za ta jagoranci wannan aiki tare da tallafin kuɗi daga hukumar raya ƙasashe ta Afirka masu tasowa. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewa an saki ma'aikatanta na kwantar da tarzoma guda 20 da 'yan tawayen kudancin Sudan suka kama, amma har yanzu ana riƙe da wasu masu aikin kwangila guda 12. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Durajic ne ya bayyana haka, ya ce an kama ma'aikatan kwantar da tarzoman ne a ranar Litinin a lokacin da suke raka wata tawagar mai ɗauke da man fetur a daidai tekun Nilu. Tare taragon da ke dauke da man a hanyarsa ta zuwa arewacin birnin Malakal, inda ɗaruruwan 'yan tawaye dauke da makamai suka datse hanya suka kuma kwace tare da sace man jirgin da kuma yin garkuwa da ma'aikatan. Amurka ta ce tana amfani da zaman yau a tattaunawar da duniya take yi kan Siriya a matsayin share fage game da ƙasar Siriya ba tare da shugabanta Bashar al-Assad ba, wanda za su taru a Biyana sun kai ƙasashe 15.
To gaishe ka, daka Allah ka mu ƙarshen shirin a safiyar nan, sai kuma can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da maimaita shirin kallabi na Maryam Dauda. Kamin na madadin Usman Kabara da Cuba Hero da Yodone da kula da aikin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Jimmy Cook da ya riga masa, a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.